Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Sauraron abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 14 ga watan Maris na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko, a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zaɓe. A yau za mu duba tarihin siyasa da tattalin arziki a jihar Ogun da ke kudu maso yammacin Najeriya. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Maryam Dauda da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Rasha ta faɗi cewa a shirye take ta ba da damar tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi daga Ukraine da kwanaki 60, yarjejeniyar da ta taimaka wajen rage hauhawar farashin kayan abinci a duniya. Tawagar wakilan Rasha a tattaunawar da aka yi da manyan jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana ganawar da aka yi a jiya Litinin a matsayin cikakkiya kuma mai kyau, amma ta ce Rasha na son ganin ci gaba mai ma'ana akan wata yarjejeniya makamanciyarta game da batun fitar da kayayyaki daga Rasha kafin wa'adin yarjejeniyar fitar da hatsin ta Ukraine ta sake karewa. Shirin fitar da hatsin da ake kira jigilar hatsi a Bahar Aswad ya ba Ukraine, da ke zaman ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke kan gaba wajen noman hatsi, damar jigilar abinci da taki daga tashar jiragen ruwan Ukraine guda uku. Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiyya ne suka shiga tsakani wajen cimma yarjejeniyar a watan Yulin da ya gabata don taimakawa wajen shawo kan matsalar ƙarancin abinci a duniya, kuma aka tsawaita wa'adin yarjejeniyar da kwanaki 120 a watan Nuwamban bara. A ranar Asabar ne dai ake sa ran wa'adin yarjejeniyar zai ƙare. A jiya Litinin, Majalisar Dokokin Isra'ila ta gabatar da wani ƙudurin doka wanda zai yi wuya a tsige Prime Minister Benjamin Netanyahu a kan zarge-zargen cin hanci da rashawa da ake zarginsa da su, yayin da take shirin yin gagarumin garan bawul a tsarin shari'ar ƙasar. Tana mai yin watsi da zanga-zangar da jama'ar ƙasar ke yi. 'Yan majalisar ƙasar sun nuna amincewarsu a matakin farko a wata ƙuri'a da suka kada a daren jiya Litinin a kan ƙudurin wanda zai bai wa majalisar damar ayyana Prime Minister a matsayin wanda bai cancanci yin mulki ba bisa dalilan rashin lafiya ko lalurar hankali kaɗai. Ana ganin majalisar za ta kada ƙuri'a a kan wani matakin da zai ba ta damar yin watsi da hukunce-hukuncen kotun ƙoli da kuma zartar da dokokin da aka yi watsi da su. Dukan ƙudurorin biyu dai na buƙatar a jefa musu ƙuri'a kafin su zama doka. Waɗannan dai su ne jerin matakai na baya-baya na gwamnatin haɗin gwiwar Netanyahu na neman yin garan bawul ga tsarin shari'a a Isra'ila. Prime Minister da 'yan majalisa magoya bayansa sun ce an ɗauki matakan ne da nufin rage ikon kotun 'yan fafutuka. Masu sukan lamiri dai sun ce yunkurin zai kawo ƙarshen tsarin demokuraɗiyyar ƙasar da ke tabbatar da iko bai taru a wuri ɗaya ba. Amma ya ƙarawa Netanyahu da 'yan majalisarsa da ke da rinjaye a majalisar ƙarfin iko. Yawan aukuwar laifuffuka nuna ƙiyayya a Amurka ya ƙaru matuƙa a shekarar 2021, inda ya kafa tarihi a wasu lamura kusan 11,000 da suka auku, a cewar hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a wani ƙarin bayani na rahoton hukumar kan laifuffukan ƙiyayya na shekara-shekara. An samu rahoton laifuffukan ƙiyayya guda 10,840 a shekarar 2021, a cewar sabon rahoton, inda aka samu ƙari na kashi 31 cikin 100 daga 8,263 da aka ba da rahoto a shekarar da ta gabata. A baya, hukumar FBI ta sanar da samun rahoton laifuffukan nuna ƙiyayya har sau 7,262 a shekarar 2021, amma bisa ga wasu bayanai da ba cikakku ba. Ƙaruwar laifuffukan nuna ƙiyayya a shekarar 2021 shi ne mafi girma a cikin fiye da shekaru 30 da aka gani, a cewar Brian Levin, daraktan cibiyar nazarin lamuran nuna ƙiyayya da tsatsauran ra'ayi a jami'ar jihar California da ke San Bernardino. Wannan na nuna wani zamani mai tada hankali da muke ciki, inda aka kafa abubuwan tarihi a cikin shekaru da yawa, da kuma ƙaruwar yawan laifuffukan nuna ƙiyayya na tarihi da aka gani a shekarar 2021 a cewar Levin a wata hira da muryar Amurka. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauraron labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. A ci gaba da kawo muku rahoton mu na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya da ake shirin gudanar da zabe. Wakilin mu na jihar Ogun Babangida Jibrin yayi nazarin tarihin siyasa da tattalin arziki a jihar Ogun tun daga lokacin da aka kafa jihar a 1976 zuwa yanzu. Babangida gare ka.
Kalaka kabar kuka kuri'ar kai cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Kalaka kabar kuka kuri'ar
Ogun jiha ce da aka kirkiro a ranar 3 ga watan Fabrairu shekarar 1976 daga tsohon jihar Yamma, kuma jiha ce da ta yi iyaka da jihohin Lagos da Ondo da Oyo da Osun da kuma kasar jamhuriyar Benin. Babban birnin jihar dai shine Abeokuta, amma kuma akwai wasu garuruwa da suka shahara irin su Ojebode da kuma Shagamu wanda yayi suna wajen nomawa da kuma cinikin goro. Bayan wannan kuma jihar Ogun ta yi suna wajen samar da shugabannin kasa da manyan ƴan siyasa da suka fito daga yankin Yarbawa. Mutane irin Chief Obafemi Awolowo, premier na farko na yankin Yammacin Najeriya, da shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya Chief Anas Shonenka da General Olusegun Obasanjo da yi mulki har su biyu na soja da kuma na farar hula. Akwai kuma Chief Moshood Abiola, wani attajiri da ya taɓa neman shugabancin Najeriya amma aka soke zaben a can baya. Haka kuma akwai mutane irin su Professor Wole Soyinka wanda ya taɓa cin kyautar Nobel na adabi. Haka kuma akwai sanannen mawaƙin nan mai suna Fela Anikula Ramson Kuti. Kafin yanzu dai jihar ta Ogun ta yi gwamnonin farar hula guda hudu tun daga shekarar 1999 zuwa yanzu da gwamna Dapo Abiodun na jam'iyyar APC ke mulki, wanda dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Oladipo Adepopu Adebutu yake zama babban mai adawa a jihar. To koya mazauna jihar ta Ogun ke kallon wannan zaben na bana, Alhaji Salisu Bashankai shine sarkin Fulani Shagamu.
Alhamdulillah, a jihar Ogun ba wani damu, abu ɗaya ne kawai da muke fuskanta wanda kuma dama ya shafe mu, abu ne kawai mun ce duk wani bafilatin da ya tsara ya ja katin zabe, to ya tabbatar cewa ya karbi wannan katin zabe, saboda akwai shiri na musamman da muke so mu yi, ba ma wai Ogun sir ba, faɗin ƙasa gabaki ɗaya muke so mu wannan abu. Don haka ne, saboda an daɗe ana barin Fulani a baya, ba sa samun komai a gwamnati, za mu yi matsaya inda za mu karkata kuma wanda za mu zaɓa, saboda don mi don koriya mu ta yi amfani. Don haka jihohi gabaki ɗaya mun zarce mu da sauransu za mu ce ga inda muka, kuma in Allah ya yarda kuma haka ne za mu yi. To mu dai abin da muke buƙata da kullum don Allah san gwamnatin ta tazo, muna so Allah ya mana ministry na kiwo, saboda wannan ministry na kiwo shine zai kawo mana saukin zaman lafiya kasar nan, kuma shine zai kuma kawo mana ci gaba da damu da na dabbobin mu, wanda za a makarantu da sauransu, da kuma ainihin magunguna da wato kamar asibitoci da sauransu. Wannan shine muke bukata, wai shi muke so mu ayi mana al'umma Fulani a kasar nan, muna so zaman lafiya da kuma daina kuma musguna mana cewar wani abu za a je a yi shi ba bincike ba komai, ko ja fara fila ba gara babu dalili, sun dade suna zaune shekara da shekara ja fara musu, ba san hawa ba san sauka ba. Wannan muna so zaman lafiya da kwanciyar hankali, mu kuma insha Allah za mu bada namu gudunmuwa 100% a wannan tafiyar da wannan siyasa mai zuwa insha Allah. Shine muka bukata da gwamnati wanda mun zabe su cewa za su taimaka mana, don su kuma gaskiya za su mana alƙawari za su taimake mu, to mu su za mu taimaka mana.
Kasancewar jihar Ogun tana makautaka da jihar Lagos da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya, hakan yasa tana gaba-gaba wajen jihohin Najeriya masu samun kuɗaɗen shiga sakamakon kamfanoni da ake kafawa a jihar, wanda kuma ke hada-hada a birnin Lagos. To ko da fata ne al'umma jihar ke da shi ba wannan zabe, ga dai abinda wani mazaunan garin ke cewa.
Sana Awol Muhammad, Sokoto State ne, na fito a ƙaramar hukumar mulkin Yabo local government. So alhamdulillah, ni mazaunin Ogun State ne, muna son Allah ka ba mu ikon kawo mana zaman lafiya a Najeriya baki daya da kuma Ogun State, da kuma yadda za a taimaka ma al'umma su samu aikin yi su daina zaman banza. Muna son wannan gwamnati wadda za ta taho 2023, Ubangiji Allah shi ba su ikon da za su cika mana alƙawari. kuma muna son tsaro da zaman lafiya.
Yanzu dai a bayan da ya rage kasa da wata guda a gudanar da babban zabe na kasa, tuni yan siyasa da kuma masu zabe suka wasa wukaken su da nufin kada ƙura'a domin zaben wanda suke so, kama daga zaben shugaban kasa zuwa na gwamna da kuma na yan majalisun tarayya da na jihohi. Kawai yanzu dai tuni bangaren hukumar zabe da na jami'an tsaro suka bayyana cewa suna daukan matakai na ganin cewa a gudanar da wannan zabe cikin kwanciyar hankali da kuma nasara. Babin Yajibar Murya Amurka daga Lagos.
Babangida, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Litinin, Iran ta sanar cewa jagoran addinin kasar ya yi afuwa ga mutane sama da 22,000 da aka kama a zanga-zangar kin jinin gwamnatin da ta mamaye jamhuriyar ta musulunci. Nan take dai babu wata kafa mai zaman kanta da ta ba da tabbacin sakin mutanen da yawa. Sanarwar da shugaban ma'aikatar shari'a Iran Ghulam Hussein Mohsen Ejehi ya bayar a karan farko ta yi karin haske akan yadda gwamnatin kasar ta dauki mataki bayan zanga-zangar da aka yi akan mutuwar Masa Amini yar shekara 22 a watan Satumban da ya gabata, wadda 'yan sandan kasar suka tsare. Har ila yau ta kuma nuna cewa yanzu tsarin mulkin Iran ya samu sukunin bayyana girman tarzumar, wanda ke zaman ɗaya daga cikin manyan kalubalen da aka fuskanta a kasar tun bayan juya halin da aka yi a shekara 1979. An kuma kulla dubban mutane sakamakon matakan da aka ɗauka biyo bayan juya halin. Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga ƙwararru a fannin kimiyya da su ba da ƙwararren hujjoji don sanya gwamnatoci su aiwatar da manufofin da za su magance sauyin yanayi kafin a zarta wani matakin ɗumamar yanayi. Kalaman nasa na zuwa ne a daidai lokacin da masana da jami'ai daga sassa daban-daban na duniya suka haɗu a birnin Interlaken na ƙasar Switzerland tsawon mako guda domin kammala rahoton ƙarshe cikin wasu guda 7 da kwamitin manyan masana kimiyya na majalisar suka fitar tun bayan da aka kulle yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris a shekarar 2015. A cikin wani bayani na bidiyo ga wakilan, sakataren janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce sabon rahoton da kwamitin gwamnatocin ƙasashen duniya kan sauyin yanayi ya fitar ya zo a muhimmin lokacin da ya dace.
Gaida Maryam Dauda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai.
Ashaqaya kwaya ko bata da kyau jama'a ku saurara tokar ashaqaya kwaya ko bata da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko bata da kyau tokar ashaqaya kakanka baya sha babanka baya
madalla. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matashirmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Dukkan fitina daga jahilci take tuce kauna ta lalace, shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin yanci.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Maganan nan ta wasu suna tanadin a tada hankali ranar zaɓe a kasar wasu ba za ka ce waiwai bane ko jita-jita. Tunda har magana ta fito daga jami'an tsaro,
duk mutum mai hankali idan yaji an ce za a shigo da mutane waɗanda za su taru da mutane hankali, to dole hankalinsa ya tashi.
Mun kama Odin ya kai kwalabe 18,000.
Yau shirin na jihar Kano a arewa maso yammacin Najeriya kuma matakan da hukumomin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki ke dauka kan tanadin tada tarzoma a jihar yayin zaben gwamna da aka ce wasu miyagun yan siyasa na yi shine lamarin da za mu yi tsokaci a kai a dakace
mu sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci
madalla mazaure yan kwanaki kalilan gabanin kara mako guda na wa'adin gudanar da zaben gwamnoni a Najeriya wasu rahotannin sirri daga cibiyoyin tsaro a jihar Kano sun bayyana yadda wasu tsageru ko miyagun yan siyasa a jihar ke tanadin makamai domin baiwa matasa su yi amfani da su wajen tada fitina ko tarzoma idan aka zo kada ƙuri'a ko kuma tattara sakamakon zabe injinan yan sandan Najeriya ta tabbatar da wannan yunkuri ta cikin wata sanarwa da kakakin rundunar a jihar Kano ya fitar wannan lamari da ya tada hankulan jama'a matuƙa har ma ya fara dakushe karsashin masu zabe su fita su jefa ƙuri'a a ranar zaben na gwamna wadda a yanzu za a gudanar da shi ne wannan asabar mai zuwa wato 18 ga wannan wata na Maris
a gaskiya kusan duk wanda yake Kano da ma wajen Kano yana cikin damuwa kwarai da gaske maganan nan ta wasu suna tanadin a tada hankali ranar zabe a kasar wasu ba za ka ce waiwai bane ko jita-jita tunda har magana ta fito daga jami'an tsaro tana jan kunne kuma suka nuna suna da labari na akwai waɗanda suke wannan tanadi wannan abin takeici ne kwarai da gaske kuma shi ma abin takeici ne irin kalmomi da mukan ji suna fitowa daga wato jagorori na wa'insu ɗan takara ko wasu jam'iyyu wato baka buƙatar ka ce da yaro je kamar ruwa ne amma in kullun kana nuna musu cewa wannan nan mutumin banza ne sai na kasara shi sai na cutar da shi to ai ba sai ka ce da shi je ka kai ba zai je dau makami yayin domin ka riga ka tunzura shi cewa wannan ne ya kamata illata shi gaskiya na tattauna da wanda suke iyaye a gari daga bangaren su malamai da yan kasuwa da yan siyasar kuma na nemi su jami'an tsaro na tattauna da su na yi musu nuni da cewa akwai wata gaba da ya kamata su dinga shigo da ita ciki abinda aka saba yi a duk ƙasa sai a kira yan takara a kira jagororin campaign ɗinsu a kira shugabannin jam'iyya amma kusan kashi 95 na wanda suke takara ko wace iri ce suna da masu faɗa a ji suna da iyayen gida ya kamata a dinga kira jagororin nan su zama shaida inda ake sa hannu da gargaɗi domin mutane su shaida cewa a gabansu aka yi
sanata Ibrahim Shekarau kenan tsohon gwamnan jihar Kano kimata kwaransa wato sanata Masa'ub El Jibril Doguwa ya yi tsokaci game da waɗancan bayanai da ya ce sun tada hankalinsa matuƙa
duk mutum mai hankali idan ya ji an ce za a shigo da mutane waɗanda za a zo su taru da mutane hankali to dole hankalinsa ya tashi saboda haka babban abin da ni nake ganin ya kamata mu yi shine idan ka koma garuruwanmu dole ne mu koma kamar da ake a baya ta inda masu unguwanni suke da haƙƙi a unguwarsu daga te suke da haƙƙi a yankunansu hakimai suke da haƙƙi a gurarensu dole ne duk abin da ya shigo waɗannan wuraren su sani sannan kuma mu a matsayin mu na talakawansu ya kamata mu dinga ankarar da su abubuwan da suke zuwa suke dawowa musamman su waye suke shigowa baki wanda gida suke zuwa me suke yi haka kuma abu na biyu ina so in dadda tabbatar maka cewa mu a matsayin mu na iyaye waɗanda muka haifi ƴaƴanmu suka girma muka san da cewa za a iya amfani da su ta wani bangaren to ya kamata mu dinga jawo hankalinsu dole ne mu miƙe tsaye mu taimaka waɗannan jami'an tsaron domin ƙasar nan da jihar nan tamu ta zauna lafiya
wanda zai ce me zai hana irin ku da watakila ake ganin ku da kima a cikin ƴan siyasa din ku ja hankali ga ƴan uwanku ba su irin wannan yunkuri domin watakila ba za ka san mutum ɗaya ko biyu ba
to ai wani lokacin idan ta kama za ta yi magana ba sai ka fito ta gidan rediyo irin naku kana jawo hankalin ba. Saboda haka babban abin da muke ganin ya kamata a yi shi ne mu 'yan siyasa mu san da cewar abin da muke koyawa 'ya'yanmu a baya a harkar siyasa musamman ta harkar dabanci idan ana yi shan kwaya da shan wiwi da shan menene miyagun abubuwa wadda yake saka su su miyagun ayyuka to ya kamata mu daina.
To amma ga alama hukumomin tsaro a jihar ta Kano sun ce sun fara karya lagon wancan mummunan tanadi da wasu ke yi a Kano kamar yadda za mu ji a kashi na biyu na wannan shiri.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta. Za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta.
Masare hukumar NDLEA mai haramta sha da fataucin ababen sanya maye a Najeriya haɗin gwiwa da sauran hukumomin tsaro sun himmatu wajen karya lagon masu tanadin tada fitina a Kano a yayin zaɓe na gwamna da ke tafe. Kamar yadda kwamandan hukumar mai kula da jihar Kano Abubakar Idris Ahmad ke faɗi.
Wuraren da muka ga cewa ana ta'ammali da waɗannan miyagun ƙwayoyi watan kaman daba-daba wanda matasan suke taruwa ake kiran su joint mun fita ba dare ba rana mun yi shara a wannan wajen. Mun zamana dukkan mutanen da suke taruwa wannan wajen wanda muka iya kama su mu kama wanda kuma ba su shiga hannun bai zamana wajen an taro sashi saboda a rage samun waɗannan ababa da a cikin al'umma. Na farko kenan sannan na biyu kuma
a iya cewa misali yanzu kun yi wannan shara din a Kano bayan
bullar Alhamdulillah mun yi sosai kuma muna kan yi. Akwai wanda muka yi mun kadai a hukumance hukumarmu sannan akwai wanda muka yi na haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro.
An kama ne ko kuma tarwatsawa aka yi?
Mun kama. Ai dukkan wannan shirin da muke yi can ba tarwatsawa ko muke yi ba saboda mukan tura jami'anmu ya riga zaman already mun riga mun gane waye yake kawo wannan abu. So kai sai da ai kokarin a kama mai kawo waɗannan miyagun ƙwayoyi wajen sannan kuma sauran 'yan shaye-shayen da wasu kuma a tarwatsa su.
Akwai adadi misali na mutanen da za a ce kun iya cafkewa daga lokacin da aka ce ana shigo da ababen sanya fada ko sanya maye cikin Kano don tunkarar zaben gwamna?
To alhamdulillah kamen da aka yi daban-daban akwai wanda muka kama suna nan a hannayenmu akwai wanda rundunar gaba ta ce wanda wasu suna hannun jami'an 'yan sanda akwai wanda a wannan fitan da aka yi aka kama su wanda wasu suna nan a hannun jami'an DSS. To amma a zahirin gaskiya kusan kowane fita da za mu yi ba mu dawowa ofis da ƙasa da mutane 60-70 akwai lokacin da ko muka samu har mutanen da suka kai 130 duk wannan daga wancan daga bayan lokacin da aka yi zaben nan na farko zuwa yanzu da ke ma magana. Amma babban abin da muka yi na cin nasara shi ne ƙoƙarin rage shigowa da su waɗannan ƙwayoyin daga wajen Kano a shigo da su jihar Kano. Ranar Juma'a da ta wuce jami'ai na sun fita mun kama kodin kwalabe da muka samu ya kai kwalabe 18,000 da muka samu. So ba ƙaramin rage abubuwa muke ba saboda waɗannan kwalaben da aka kawo su a daidai wannan lokaci ai na kuna kayan maye ne wanda za a saida ma yara ko kuma a saida ma iyayen gidansu su je su raba musu su sha saboda su zo su tada hankali a wannan lokaci kuma ba mun tsaya ba kenan.
Waɗancan kwalabai na kodin za a iya alakanta su da wancan nau'i na abubuwan da ake shigowa don wancan tanadin zaɓe kenan?
Kwarai da gaske yana da alaka da shi saboda abu ne wanda an kawo shi an shiga da shi yana ji an kai shi rumbun adanawa kuma Allah ya taimake mu kafin ma a ce za a fita da shi cikin motar. Amma mu suka yi rub da kayan aka kawo su da motar da kuma mun yi nasarar cafke shi ainihin wanda ya siyo kayayyakin na a kawo mishi Kano ya raba ko mutum ne wanda shi a zaune yake cikin Kano in Allah ya da kuma mu jami'an tsaro muna nan da mu taimaka wajen tabbatar da cewa wannan zaɓe da za a yi shi cikin lami lafiya insha Allah.
Abubakar Idris Ahmad kenan kwamandan ofishin Kano na hukumar NDLEA mai yaƙi da ta'ammali da ababen sanya maye a Najeriya kuma shi ne cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara.
Gaida Mahmud Ibrahim Kwali yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mumin Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger.
Za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta rawaito cewa Gwamnatin Nijar ta fayyace fasalin ayyukan jin kan da take fatan aiwatarwa a shekarar nan ta 2023 domin 'yan kasar da ke cikin halin bukata. Jaridar ta ce a ƙarshen wani taron da ya jagoranta ranar Juma'ar da ta gabata, wanda ya haɗa mambobin gwamnati da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa, Prime Minister Uhumudu Muhammadu ya sanar cewa miliyar ko kuma biliyan 264 na sefa ne ake bukata don shafe hawayen mutanen da ke cikin halin bukatar agajin gaggawa. Sanadiyar karancin abinci da rashin wadatar abinci mai gina jiki da ake fuskanta a wasu daga cikin yankunan da aka yi fama da gardamar damana. Jaridar Niger Inter Ebdo na cewa an fara cin karfin ayyukan shimfiɗa bututun da zai baiwa Niger damar fitar da manta zuwa tashar jirgin ruwan sama da ke jamhuriyar Benin. Bayanan ziyarar da ministan Mon Petr Mamansani Isu Muhammadu da takwaransa na albarkatun ruwa da ma'adanan Benin Samu Saidu Adambi suka gudanar a rijiyoyin man Agadem da ke jihar Difa na cewa tuni aka kammala kashi 75 daga cikin 100 na ayyukan da aka sa gaba. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce hukumomi sun garkame wani alkalin shari'a a gidan yarin Yamai sakamakon samunsa da laifin rubda ciki akan dukiyar marayu. Lokacin da yake aiki a masharantar maraɗi ne, wata mata ta baiwa alkali Hamisu Umaru ajiyar miliyan 28 da jika 900 na sefa bayan rasuwar mai gidanta, waɗanda ya kamata a raba wa 'ya'yan mamacin a matsayin gadon mahaifinsu. Jaridar ta ce bayan wani ɗan lokaci da matar ta waiwaye waɗannan kuɗaɗe, fito da su ya faskara, mafari kenan ta shigar da ƙara a hukumar Halsiya, wace bayan gudanar da bincike ta samu cikakkun hujjojin da ke nuna alƙalin ya yi rubda ciki a kansu. Sannan da aka ƙara zurfafa bincike aka gano cewa ya tabka irin wannan barna ta handamar kuɗaɗen marayu sau uku a kotun tawa. Kamar yadda a yanzu haka makamanciyar wannan harƙalla ke ƙoƙarin rutsawa da wani alƙalin shari'a a Agadez. Jaridar Air Info na cewa ƙasar Czech ta bayyana shirin girke dakarunta a Niger domin horar da dakarun ƙasar. Koda yake kawo yanzu ba a saka ranar zuwan waɗannan sojoji na Force Special ba. Jaridar ta ce sanarwar ma'aikatar tsaron Czechoslovakia ta ce waɗannan dakaru su kimanin 20 idan suka zo Niger za su yi aiki a keɓance, ko kuma za ta yi su haɗa gwiwa da askarawan ƙasashen Turai da na NATO masu sansani a wannan ƙasa. Ƙasar Czech na daga cikin ƙasashen da suka kafa rundunar takoba a shekarar 2020 kafin daga bisani su fice daga yankin Sahel lokacin da aka fuskanci tsamin dangantaka da ƙasar Mali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Rasha ta faɗi cewa a shirye take ta ba da damar tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi daga Ukraine da kwanaki 60, yarjejeniyar da ta taimaka wajen rage hauhawar farashin kayan abinci a duniya. Tawagar wakilan Rasha a tattaunawar da aka yi da manyan jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana ganawar da aka yi a jiya Litinin a matsayin cikakkiya kuma mai kyau, amma ta ce Rasha na son ganin ci gaba mai ma'ana akan wata yarjejeniya makamanciyarta game da batun fitar da kayayyaki daga Rasha kafin wa'adin yarjejeniyar fitar da hatsi ta Ukraine ta sake karewa. A jiya Litinin, Majalisar Dokokin Isra'ila ta gabatar da wani ƙudurin doka wanda zai yi wuya a tsige Prime Minister Benjamin Netanyahu akan zarge-zargen cin hanci da rashawa da ake zarginsa da su, yayin da take shirin yin gagaruman garan bawul a tsarin shari'a ƙasar, tana kuma mai yin watsi da zanga-zangar da jama'a ke yi. 'Yan majalisar ƙasar sun nuna amincewarsu a matakin farko a wata ƙuri'a da suka kada a daren jiya Litinin akan ƙudurin wanda zai baiwa 'yan majalisar damar ayyana Prime Minister a matsayin wanda bai cancanci yin mulki ba bisa dalilan rashin lafiya ko lalurar hankali kadai. Yawan aukuwar laifuffukan nuna ƙiyayya a Amurka ya ƙaru matuƙa a shekarar 2021, inda suka kafa tarihi a wasu lamura kusan 11,000 da suka auku, a cewar hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI a wani ƙarin bayani na rahoton hukumar kan laifuffukan ƙiyayya na shekara-shekara.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da daidaita mana sauki da ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe. Sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.